منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايه ومسلمي إنا يمنى غيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله إنا قوديا وبنجدي سبحانه وتعالى واندي تارم أولن الفيلم البركة أيوان السافية الهدي shida ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Yinin da shine yini na tara ga watan goma shekara ta 2005 miladiya. Ina godiya ga Ubangiji Ta'ala da ya bani ansar da ya bani ikon ansa wannan gayyata da aka yi daga kungiyar mata musulmi wato famon leshen jihar Yobe. Wannan gayyata amin irin tabara a lokaci makamancin wannan a cikin watan Ramadan, amma kuma saboda rashin lafiya ban samu damar zuwa ba. A yau na zo da wuri, na zo tun misalin karfe 9:20 a daidai lokacin da 1/3 wannan taron ba su zo nan wannan wuri ba. Waɗansu dalilai suka fitar da mu daga cikin wannan wuri ne da mai girma mataimakin gwamna, wanda shi ne dalilin da muka ɗan zo kuma a makare daga baya. Matashiyar da aka ce zan yi magana a kai su wane ne mata musulmi, ko menene hakikanin mace musulma, sifofinta, ɗabi'unta, halayenta, yaya ayoyi na Alƙur'ani mai girma da hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka shata yadda ake so ya mace ta kasance. Wannan shine abin da za mu yi magana a kai a yau. Na kasa magana zuwa gida biyar. Kashin magana na farko, alaƙar mace da Ubangijinta. Kashin magana na biyu, alaƙar mace da kanta a karan kanta. Kashin magana ta uku, alaƙar mace da iyayenta. Sannan kashin magana ta huɗu, alaƙar mace da mijinta. Sannan kashin magana ta biyar, alaƙar mace tsakaninta da ‘ya’yanta. Idan akwai sauran lokaci, sai in kawo kashin magana ta shida, alaƙar mace tsakaninta da ƙawayenta. Na farko, alaƙar mace tsakaninta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccinta. Ta wannan fuska, so ake mace ta zanto mai imani, cikakken imani, imani da Allah, imani da dukkan abin da ya wajaba a yi imani da shi, yarda da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na abin bauta, ba abin bauta bisa ga cancanta su shi. Mahaliccin da ya halicci kowa ya samar da komai. Ta yi imani da littattafai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar a zamanna daban-daban, da annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo a lokuta daban-daban. Ta yi imani da littattafai da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, mala'ikun da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kadai ya san yawansu, tare da bambance sunayen waɗanda Alƙur'ani ko hadisi ya bayyana sunansu da bambance ayyukansu, kamar mala'ika Jibril da wannan sunan, aikinsa kuma shine jakadan Allah zuwa wajen annabawa don isar da wahayi. Kamar Mika'il da wannan sunan, aikinsa kuma shine aka dorawa nauyin kula da saukar da ruwan sama da kuma fitar da tsirrai. Kamar mala'ika Israfil, wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora nauyin yin busa a kansa, shi zai yi busa ta farko wadda kowa zai mutu, kuma shine zai yi busa ta biyu wadda kowa zai tashi a ranar tashin kiyama don hisabi a gaban Allah. Kamar munkarun da nakir, waɗanda su suke yin tambaya ga dukkan mutumin da ya mutu bayan an binne shi a cikin makabarinsa. yadda da mala'ikun da suke rubuce ayyukanmu da maganganunmu, wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Yadda da dukkan abin da ya wajaba imani da shi, ana san mace musulma ta zama haka. Duk abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lissafa shi a matsayin daya daga cikin rassa na imani, to ta yadda da shi a matsayin reshe da imani, a matsayin gaba ta imani, ta yadda da shi a matsayin gaba ta imani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisi sahihi, imani yana da bangarori 60 da doriya. A wata riwaya yace 70 da yan kai. Mafi girma daga cikin bangarorin imani kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Mafi zama karami a cikin bangarorin imani imafatul adha anit tariq, kawar da dukkan wani abu mai cutarwa daga kan hanya. Kamar mutum yana tafiya ya ga kwalba ko dutse ko kusa ko dukkan wani abin da idan mutum ya taka zai iya cutuwa, abin na iya masa lahani, mutum ya tsaya ya kawar da wannan abu, ɗaya ne daga cikin bangarorin imani. To wajibi ne mace musulma ta zama haka, ta yadda da dukkan bangarorin imani, ta yadda da dukkan abin da ya wajaba imani da shi. Sannan na biyu, ta zanto ba ta sakaci wajen sallah. Salloli guda biyar a yi ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta, waɗanda saboda mahimmancin wajabcinsu ba a wajabta su ba a ƙasa irin yadda aka wajabta sauran ibadoji, sai da aka yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Isra'i din ita ce tafiyar dare daga Makka zuwa Baitul Maqdis, tafiyar da ta kai tafiyar wata ɗaya idan da za a tafi a ƙasa ko akan doki ko akan rakumi. Mi'raji din ita ce daga Baitul Maqdis zuwa sama, har zuwa saman bakwai. A nan ne inda aka wajabta sallah a daren Isra'i da Mi'raji, dan saboda mahimmancinta. A karan fari an wajabta ta a matsayin sallah 50, aka rinka ragewa har ta dawo a matsayin sallah 5. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, bana canja zance, tana nan duk da adadinta ya dawo sallah 5, amma ladan zai zama ladan sallah 50, ma yubaddadul qawlu ladayya, dan bana musanya zance inda Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ke nuna mahimmancin sallah. Da haka Ubangiji ta'ala ya mayar da ita rukuni daga cikin rukunan musulunci guda biyar. Da haka mace musulma ba ta sakaci da sallah daga lokacin da ta san cewa ta zama baliga, ta san sallah ta zama wajibi a kanta, sawa'un ta yi aure ko bata yi aure ba. A yadda aka saba a rayuwa ta gargajiya, da mace ba ta fara sallah sai an yi mata aure, wata ma ko an yi mata aure ba ta fara sallah sai in ta yi haihuwar fari, wata ma sai ta yi haihuwa ta biyu. To wannan gargajiya ce da al'ada, amma a koyarwa ta addini daga lokacin da ya mace ta zama baliga, to sallah ta zama wajibi a kanta da sauran wajibai na addinin musulunci. Takan zama baliga ne kuwa tun daga 'yar shekara 12 ko 13, wani lokacin ma kafin ta kai haka. Bayan sallah ta farilla guda biyar a yi ne, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tana kankare zunubi, tana ɗaukaka darajar bawa. Mace musulma tana yin salloli na nafila, domin salloli na nafila mahimmancinsu shine suna cike gibin da aka samu a salloli na farilla. Salloli na nafila kuma daraja-daraja, mataki-mataki ne. Sallar shafa'i da wutri ita ce sallar da tafi kowace girma daga cikin sallolin nafila. Shi yasa manzon Allah baya barinta ko a cikin halin tafiya ko a cikin halin zaman gida. Daga nan gurin sai raka'atan al-fajri, wanda manzon Allah yace khairun minad dunya wa ma fiha, tafi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi. Daga nan gurin sai sallolin da ake kira ar-rawatib. Ar-rawatib, ar-rawatib sune salloli raka'a 12 da mutum ke yi a cikin yini, wanda hadisi ya tabbata cikin sahihu Muslim cewa dukkan bawa mumuni da zai tsare a raka'a 12 a cikin yini, Ubangiji ta'ala zai gina masa wani katon gida a cikin aljanna. Waɗannan raka'o'i 12 a cikin yini, mutum zai raka'a 6 a lokacin azhar, wato raka'a 4 kafin azhar, 2 bayan yayi sallah azhar, ko kuma yayi 2 kafin azhar, 4 bayan yayi azhar din, sannan bayan sallar magariba kuma yayi 2, ya zama 8 kenan. Bayan sallar isha'i yayi 2, sun zama 10 kenan. Daga nan sai guda 2 can da nayi magana dazu, wanda zai yi bayan alfajir ya keto kafin sallar asubahi, raka'atan alfajir kenan, kaga sun zama raka'a 12. Waɗannan su ne ake kira rawatib. Daga nan gurin sai salatul duha, sallan walaha, wadda al'adance galibi tsofaffi ne suke yin su, amma sallah ce da manzon Allah ya ambace ta da suna salatul awwabina, sallar masu komawa ga ubangijinsu, wato alamar mutum yana da karfin imani da kuma kyakkyawan fata na samun shiga aljanna a gaina yin sallar duha. Manzon Allah ya bayar da zabi ga dukkan mutumin da zai sallar duha wa salatul duha, ko dai ya raka'a biyu ko ya raka'a hudu ko ya raka'a shida ko ya raka'a takwas, duk abin da mutum ya zaba yayi ya halatta, ko wata rana ya yi biyun, wata rana hudu, wata rana shida, wata rana takwas. A haka ake yin sallah ta wanha, dukan waɗannan suna cikin salloli na nafila waɗanda suke da matukar falala. Daga nan gurin sai qiyamul layli, sallolin dare, ko cikin ramadana ko wajen ramadana, sallar dare a bace mai daraja. Manzon Allah ya ce mafificiyar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar da mutum ya yi cikin duhun dare, kamar yadda mafificin azumi bayan azumin watan ramadana shi ne azumin da mutum ya yi shi a cikin watan almuharram, wato wata na farko a kalanda ta musulunci. Wannan hadisi yana cikin sahihu muslim. Sallar dare tana ɗaukaka darajar bawa, ubangiji ta'ala ya yabi masu yinta da cewa tatajafa zunubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'malun. Hakalkalansu yana nesa da inda shimfiɗar su take, domin lokacin da mutum ke tsaye kaga hakalkalansa yayi nesa da kan katifar da yake bacci sama da lokacin da mutum yake zaune. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an, suna roƙon ubangijinsu don jin tsoron azabar su da kuma kyakkyawan fata na samun rahamarsa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, ba wata rai da ta san me aka ajiye musu, aka boye musu na kyakkyawan sakamako na abin da zai faranta rai a gidan lahira, jaza'an bima kanu ya'malun, sakamakon irin abin da suke aikatawa. Da haka mace musulma tana kokarin ribatar irin waɗannan ayyuka na farga. Sannan mace musulma an santa da yin azumi na wajibi da kuma yin azumi wanda yake na nafila. Sannan mace musulma an santa da jin cewa a duk inda ta take, duk inda ta sa kafa, tana jin akwai rakaba ilahiyya ta tare da ita, abinda ake kira ar-rakabatul ilahiyya, abinda Allah ya faɗa cikin cewa inna allaha kana alaikum rakiba, a duk inda kuke Allah yana gadin, Allah yana kiwonku, abinda za ta ce da abinda za ta aikata ta san Allah yana kallanta, kuma ya sa mala'iku su rubuta abinda ta ce da abinda ta aikata. Babu yanda za a yi ta bayyana tsiraicinta a ɗakin da ba namijinta ba, ta bayyana tsiraicinta a ɗakin da ba nata ba, ba a gidansu ba, saboda tana jin cewa Ubangiji ta'ala yana kallanta, kuma ta san cewa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi sahihi cewa dukkan matar da ta yaye tufafinta a ɗakin da ba namijinta ba, a gidan da ba na iyayenta ba, to kamar ta keta hijabin da ke tsakaninta da mahaliccinta. Ta san manzon Allah ya faɗa haka, don haka tana kaffa kaffa a cikin rayuwarta. Mace musulma tana yadda da dukkan abin da Allah ya kaddara mata a cikin rayuwa. Abu na farin ciki takan ɗauka cewa daga Allah ne, ba dabararta bane ba. Idan abu ya same ta kishiyar farin ciki na bakin ciki, kuma takan ɗauka cewa kaddarawar Ubangiji ne, ba ta damuwa, ba ta jin cewa wani ne ya yi mata ko suwanta ne suka yi mata. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo hoton yadda ya kamata mummuni ya zama a ɗaya daga cikin halayen nan guda biyu. Mummuni na gari idan alkhairi ya same shi sai ya gode wa Ubangiji, baya jingina abin zuwa ga dabararsa, sai ya jingina abin zuwa ga falla ta Ubangiji. Mummuni na gari idan kishiyar alkhairi ya same shi, to sai ya yi haƙuri ya jure, baya yin fushi da abin da Allah ya kaddara masa, a inda yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabathu sarra shakara fa kana khayra Allah wa in asabathu darra sabara fa kana khayra Allah. Abin mamakin lamarin mummuni, al'amuransa gaba ɗaya alkhairi ne, in farin ciki ya same shi sai kaga ya gode ma Ubangiji, sai hakan ya zame masa alkhairi, tunda Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid, in kun yi godiya cikin dangin ne'imomi da nake baku zan ƙara muku, amma idan kun bijire kuwa to lallai azabata mai tsanani ce. Wa in asabat fa darra sabara fa kana khayra Allah, idan kuwa abin damuwa ya same shi abu mai cutarwa ya samu mu ne, to sai ya hakuri, hakurin nan sai ya zama masa alkhairi. Tunda a wani wuri Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah yana cikawa masu hakuri ladansu ba tare da lissafi ba, ba a kidaya wajen lada ga masu hakuri. Dan haka mutumin muna ta san wannan, sai zanto dabi'ar ta shine yadda da dukkan abin da Allah ya hukunta game da ita. Mutumin muna ba ta zuwa wajen boka, ba ta zuwa wajen malamin duba, ba ta zuwa wajen malamin tsubbu dan wata bukatar kanta ko kuma dan ta cutar da yar uwarta, wannan ba dabi'ar ta bane ba. Ta san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito, dukkan wanda ya je wajen malamin duba ko boka ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata abinda malamin duban ya faɗa masa, lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana 40. To sallah kuma ita ce abinda za a fara yi wa mutum hisabi akai ranar tashin kiyama. Idan ta yi kyau ana sa ran sauran ayyukansu su yi kyau, idan ta lalace dukkan ayyuka sun lalace. Ta san cewa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya ruwaito, dukkan wanda ya je wajen boka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya kafircewa abinda aka saukarwa manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi. Dan haka ba ta yadda zuwa wajen boka ba ko malamin duba, duk abinda take son za ta yi a madadin duba sai ta yi istikhara, dan shine abinda manzon Allah ya bayar a madadin duba. Jabir dan Abdullahi yace manzon Allah ya kasance yana koya mana istikhara irin yadda yake koya mana sura daga cikin surorin Alkur'ani dan mu iya. Abinda ake kira da istikhara neman zabi, kai ne kake son zaka yi aure, sai kake son ka san alkhairi ne ko ba alkhairi bane, ke ce wani yake neman ki da aure, sai kike son ki san shin akwai alkhairi wajen auren ku da shi ko babu alkhairi. Kai ne kake son zaka fara wani aiki ko zaka fara wani kasuwanci, sai kake son ka san alkhairi ne ko ba zai zama alkhairi ba, abin ya koyi gare ka, to sai kai istikhara ko ki istikhara, kuma abin ba wahala, kuma kai zaka yi da kanka, ke zaka yi da kai, wani baya wa wani istihara. Yadda mutum zai yi shine zai sallar nafila raka'a biyu a kowane lokaci ya ga dama, ko da daddare ko da rana. Waɗansu malamai suka ce ko da lokacin da aka karhanta yin sallar nafila ne ya halatta kai, a raka'a ta farko mutum zai karanta fatiha da kul ya ayyuhal kafirun, a raka'a ta biyu fatiha da kul huwallahu ahad, yayi tahiyya, yayi salatin annabi, yayi sallama, sai karanta du'a'ul istikhara da manzon Allah ya koyar da sahabbai, addu'ar da ake yi ta neman zabi din ita ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim, har zuwa ƙarshe ka je wajen malami ya rubuta maka ita, karanta maka ita har ka iya. Ma'anarta ya Ubangiji ina neman zaɓinka, ina neman ka yi min zaɓi ta hanyar zaɓinka, ina neman ka bani iko ta hanyar ƙudurarka, ina roƙonka daga falalarka, domin kai ne masarin gaibu, domin kai ne mai falala, falala wadda take mai girma. Ya Ubangiji in ka san wannan al'amari da zan yi alkhairi ne a gare ni cikin addini na da rayuwata, to ka sauƙaƙe min shi in yi shi cikin sauƙi, ka kaddara min shi ka bani ikon yinsa. Ya Ubangiji in ka san wannan al'amari da zan yi, zaka ambaci sunan abin sharri zai zama min a cikin rayuwata ko addini na da ƙarshen lamari da, to ka kawar min shi, ka kawar da ni gaban sa, ka canja min alkhairi duk inda yake, sannan ka bani ikon yinsa. Ma'anar abin da ta kunsa kenan. Idan har mutum yayi wannan babu laifi yayi so biyu ko so uku, ina nufin ya maimaita so biyu ko so uku, kai yau kai gobe kai jibi, ba mafarki za ka gani ba, za ka ji wani abu ne a cikin zuciyarka na natsuwa. Idan Allah ya zaɓar maka yin abin, za ka ji ka natsu da abin a cikin zuciyarka. Idan Allah bai zaɓar maka shi ba, za ka ji zuciyarka ba ta natsu da shi ba. Kar ka gina a kan so na abin ko rashin so, a'a, natsuwar zuciya, don akwai lokacin da kana son abu amma zuciyarka ba ta natsu da shi ba. Dai idan ka gina a kan so, wannan baya nuna Allah ya zaɓar maka, dan dama kafin ka yi istikhara kana so, natsuwar zuciya ake nema. to da zaran ka samu natsuwar zuciya to Allah ya maka zabi, da zaran ka ji zuciyarka ta kai ta komo to Ubangiji ta'ala bai nufi ka da kai wannan abu kenan, bai maka zaɓin wannan abu, sai kai kokarin ka yanke shi ka hakura da shi duk da zuciyarka tana so ka hakura da shi. To wannan shine wajibi ga mutum, abinda zai yi a madadin duba, a madadin zuwa wajen boka. Mace musulma takan lanzu tufafi da ya kamata ya mace musulma ta sa a matsayinta na budurwa ko bazawara ko matar aure, a matsayinta na yar makaranta, a matsayinta na ma'aikaciya, takan sanya tufafi da shari'ar musulunci ta amince mace ta sa lokacin da za ta fita daga gida. Tufafin da zai rufe jikinta, ba inda zai bayyana sai fuskarta da tafin hannunta, tufafin da ba na kwalliya ba, sannan babu ƙanshin turare ta tare da ita, ba ta sanya turare lokacin fita domin haramun ne sanya turare lokacin fita. Takan sanya tufafi na musulunci. Mace musulma ba ta keɓanta inda babu kowa daga ita sai namiji, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba yanda za a yi ɗa namiji ya keɓanta a wurin da babu kowa daga shi sai mace, face sai shaitan ya zama na ukunsu. Mace musulma ba ta yin tafiya daga garin da take zuwa wani gari ita kaɗai, dole sai da mijinta ko muharraminta. Direba ba muharrami bane, sai dama in akwai dangantaka ta jini da ya kamata ya zama muharrami. Da haka ka'idar musulunci dole sai da muharraminta ko mijinta. Kuma haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi. Wani cikin sahabbai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, an rubuta ni cikin sojojin da za su je yaƙi, ga matata kuma za ta je aikin hajji, kuma babu wani muharrami tare da ita, yaya za a yi? Sai manzo Allah ce in talik wa hujja ma amraatik, fita daga cikin sojojin jihadi, je ka tafi aikin haji tare da matarka, tunda ba muharramin da zai tafi tare da ita. Aka cire shi daga cikin sojojin da za ka fi jihadi. Don waɗannan ababe da na ƙidaya ababe ne da in kun lura da su alaƙa ce ta tsakanin mace da mahaliccinta. Yayin da za ta yi ɗaya daga cikin wannan, ba ta neman izinin mijinta, ba ta neman izinin uwanta, ba ta neman izinin mahaifinta, ba ta neman izinin shugabanta ma'aikata, dan za ta yi sallah, dan za ta yi azumi, dan za ta yi qiyamul layli, dan za ta yi waɗannan al'amura duk gaba ɗayan su ibada ne na tsakaninta da mahaliccinta. Sai dai in abu ya zama nafila, to dukkan aikin nafila miji yana da haƙƙi akan mace cewa sai ta nemi izinin sa, musamman in ya ci karo da lokacin yana da buƙatar ta kan wani aiki da za ta yi masa ko yana da buƙatar ta a karan kanta. Amma duk abin da yake wajibi ne ba nafila ba, to ba ta buƙatar neman izinin miji ko mahaifinta kafin ta aiwatar. Ko miji yana so ko baya so dole ta yi, domin haƙƙin Allah shine abin da yake wajibi mace ta gabatar da shi akan haƙƙin kowa a sararin duniyar nan. Bangare na biyu, alaƙar mace da kanta. Alaƙar mace da kanta a musulunci, na farko ana son mace ta zama mai tsafta, tsaftar jiki, tsaftar tufafi, tsaftar mahallin da take zaune. Ina nufin mahalli ya shafi gida, gida ko ya kunshi falo, ya kunshi ɗaki, ya kunshi kicin, ya kunshi ban ɗaki, duk wanda yana cikin kewaye inda mace take zaune. Dan mace ta zama mai tsaftar jiki lokacin da za ta fita, amma a je gidanta a ga ɗakinta da datti, a ga kicin ɗinta da datti, ban ɗakinta da datti, wannan kazama ce ba mai tsafta bace ba. Mai tsafta ita ce wadda ta zanto mai tsafta a dukkan waɗannan ɓangarori, tsaftar jikinta da tufafinta da mahallin da take zaune. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin tsafta a cikin hadisai masu ɗumbin yawa. Tsaftar tufafi ɗin da tsaftar jiki, ayoyin Alkur'ani sun yi ishara zuwa ga tsafta. Ubangiji ta lalace wa siyabaka fatahir, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutatahhirin. Akwai mazajen da suke son tsafta, Allah yana son masu tsafta. Akwai mazajen da suke son tsarki, Allah yana son masu tsarki. Ubangiji ce tufafin kaka tsarkake su. Manzo Allah ce wajibi ne kan kowane musulmi duk ƙazantar sa Allah kalla a ce yayi wanka a kowane mako. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana haka cikin hadisai masu ɗumbin yawa. Urwa ibn Zubair da ne na Asma binti Abi Bakar Siddiq, Allah ya kare da gare ta, wanda Asma ita ce yayar ummu na Aisha matar Annabi, yace wa inna lanasma'u darbaha bisiwak, yace muna wasa a gidan Ummu na Aisha, yaso da dama abin da yake jan hankalin mu motsin asuwakinta lokacin da take tsaftace haƙoranta. Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim. Ita Aisha da kanta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana la yarqudu laylan wala naharan fa yastaqiz illa tasawwaka qabla an yatawadda. Manzon Allah bai taba kwantawa barci ya farka ba, da daddare ko da rana fati sai ya tashi da asuwaki a bakin sa yana tsaftace haƙoransa kafin ya alwala. Inda ya barci ya farka ko gingidi ya yi farka, sai ya dauko asuwaki ya tsaftace haƙoransa, saboda barci na sa yawun bakin kai canja ko yaya, minti goma ne, minti goma sha biyar ne. To kaga shi manzon Allah na yi, Ummu na Aisha na yi, wato shi da matarsa duk suna yi. Da haka ana buƙatar tsafta. Wata rana manzon Allah na zaune a cikin masallaci, sai ya ga wani mutum gashin kansa a rikide, ga datti ga shi kuma bai taje gashin kansa ba, sai ya nuna shi da hannu, wato yana umartarsa, yana masa magana da hannu irin maganan bebaye, dan kare masa magana da baki jama'a su ji yayi masa fallaka. Yana masa haka, wato fita ka je ka wanke kanka, ka gyara gashin kanka. Sai mutumin ya fita, ya je ya wanke gashin kansa, ya gyara gashin kansa, ya taje ya gyara gemarsa, sannan ya shigo cikin jama'a. Sannan sai manzo Allah ya ce haba, haka ba ya fi ba mutum ya zo kansa da gemarsa a gyare, ai ya fi sama da ya zo cikin datti cikin jama'a. Sai malamai suka ce to kun san cewa dai da tsaftar namiji da tsaftar mace wanne fa muhimmanci? Ko faɗa ne namiji in ya zanto namiji bai kyale shi haka ba, to ina ga mace? Min ba bi aula. Namiji kansa an ce ya gyara gashin kansa, kare bar shi a lalace, ya gyara gashin gemunsa, kare bar shi a lalace, to ina ga mace? Min ba bi aula ta zanto mai kula da gashin kanta, ta zanto mai tsaftace jikinta. Ba a san mace ta zanto kazama a karan kanta. Musulunci ya ci karo da kazanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa waɗannan al'amura, yace dukkaninsu suna daga cikin tsarki na musulunci. Abu na farko yanke farci. Abu na biyu aske gashin hamata. Abu na uku aske gashin gaba. Kuma ya nuna cikin wani hadisi gashin hamata da gashin gaba ya kamata cikin kowane kwana 40 a ce mutum ya yi aski. Abu na hudu manzon Allah ya ce aske ko kuma wanke dukkan wata mahada ta gaba inda yake zama wurin matattara ta datti. Mahadar gaba yanzu idan ka lura da mahadar ka tana wurin gwiwar hannu, daidai nan wurin yakan zama wurin datti. Haka gwiwar ka ta gaba daidai nan wurin yakan zama mai wurin datti. Matse matsin cinyoyi yakan zama wurin tara datti. Hamata yakan zanto wurin tara datti. Gindin wuyanka yakan zanto wurin tara datti. Hanci yakan zanto wurin tara datti. Manzo Allah ce dole ne musulmi ya rinka bibitar waɗannan wurare, yana gyara su. Gindin kunne duri ne na tara datti. Ko wanka mutum ya je, idan kazami ne, idan ya wanka ya dawo za a gane, dan taba kunnen sa gaji za ka ga ka kwakwalo datti. Sai da kuma in kai maka haka kai kazanta, dan ka nuna masa kai mai tsafta ne, sai ka dan samu hankici haka ko tishu a hannunka ka ce ka gani kai kazami ne, ka nuna masa. Ma'ana dole sai mutum yana lura da waɗannan wurare, mace sai tana kula da irin wannan. In ba haka ba sai ki zama ku taka a wurin miji, dai idan namiji ana buƙatar haka yana ga mace, dole ana buƙatar ta zama mai kula da irin waɗannan abubuwa. Amma wani sai zauna farce ɗin nan wata bata kula cewa farce ya girma ta yanke shi, ko farce na kafa ko na hannu, zako zako kamar kyanwa, ba abin da ya dame ta. Sannan kuma zai zama wurin matattarar datti, da shi za ta rinka yanke yanke a yanzu lokacin azumi ɗin nan, da shi za ta zo ta yanke yanke salat. Ya za a ci salat ɗinki a ji daɗi da wannan barci zako zako a hannunki? Duba ki gani da kanki fa, wanda yake tun da kin ji na faɗa za ki rufe, ba komai rufe don rufin asiri ba komai. Amma dai ko shakka babu dai wannan ba abu ne mai kyau ba, ya kasance kawai an bar farce haka zako zako ko na hannu ko na kafa. Da haka mace musulma za ta zanto mai tsafta, mai tsaftar jiki, mai tsaftar gida, mai tsaftar komai da komai, ya zanto a tsaftace. Kuma ku sani cewa tsafta ɗin yana daga cikin rukunin aure. Sannan mace musulma za ta zanto mai kwalliya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba ganin wata mace hannunta fari sal, sai ya tambaye ta kina da miji? Tace eh. Yace kuma hannunki fari sal ko lalle babu ko kunshi babu? Sai ka ce hannun namiji. Ashe mace musulma na buƙatar yin lalle, kuma ya kasance ta iya zaɓar design mai kyau. in ma bata iya ba ta zabo ta taitaya ta zaben design mai kyau ko ta sa mijin ya taya ta zaben irin wanda yake so ya gani a jikinta a hannunta ko a kafarta babu laifi shi kuma ya karfafe ta akan haka ko da yake wani lokaci akan samu matsala wajen wadansu mazajen ko da matarsa ta yi lallai baya yabawa ko da matarsa ta yi kitso baya yabawa wadansu mazan suna da wannan matsalar ta yi kitso baya ganewa ko ta yi kitso ko ba sai ba ta je gyaran gashi ta dawo baya yabawa to wannan yana konawa mace rai da yawa daga cikin mata wannan yana kona masa rai kai da za ka karfafe ta idan ta yi kitso ta dawo ka ce wai 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 gaskiya kitson nan yayi kyau wace ce ta yi gaskiya wannan ni zan biya ya kamata duk wata ta zo kai duk sati biyu ni zan zo ya kamata kai wannan sai in kara mata kwarin gwiwa wace ce ce wannan lallan gaskiya ta iya wai ya kamata a nemo ta to irin wannan yana da kyau amma ta yi ta fito da hannun ta dan yi wasa da shi haka a gabanka wai dan ka gani kamar yadda ake kallon wata dindirin wata idan ya tsaya kai kuma ba ruwanka ba abin da ya dame ka hakikanin gaskiya ka kashe mata gwiwa wannan ba daidai bane ba abu na gaba mace musulma a karan kanta ana son ta zanto mai tsaka-tsakiya wajen abincinta wajen ci da sha da tufafi ta zanto mai bi tsaka-tsakiya cikin tsarinta na gudanarwa a abinci ta zanto mai bi tsaka-tsakiya a abinci haka a tufafi wannan ne zai ba ta lafiyar jiki wannan ne zai ba ta karfin jiki wannan ne zai sa ta zama mai nishaɗi wannan ne zai sa ba za ta yi nauyi da yawa ba wannan fa duk malaman musulunci suke faɗa a cikin rubuce-rubucensu kar ku ɗauka cewa a cikin rubuce-rubucen 'yan boko na karanto ko alama duk a cikin littattafai na addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ma mala'a adamiyun wi'a'an sharran min batnihi dan adam bai taba cika wani mazubi mafi sharri ba sama da cikinsa ba wata container da dan adam ya taba cikawa mafi sharri a duniya sama da ciki fa in kana la muhalata fa'ilan in ya zanto dole sai mutum ya cika ciki din to ga yadda zai yi cika ciki din fa sunusun li ta'ami kashi daya ya san abinci wa sunusun li sharabihi kashi daya ya sanya ruwa wa sunusun li nafasihi kashi daya ya bar wa numfashi wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam Ahmad ya rawaito shi wato ya zanto cewa mutum yana tsara cikinsa a haka kar ya zanto mai hadama wajen cin abinci zai ba mutum lafiyar jiki zai ba shi kuzari zai ba shi nishadi zai ba shi damar motsi da zirga-zirga cikin sanyin rai kuma zai sa cutuka da dama ba za su shiga jikinsa ba sannan ya tabbata daga Umar ɗan Khattab yake faɗakar da mutane wata rana sai iyyakum wal bitana fi at-ta'ami wa ash-sharab ku kiyayi cika ciki da abinci da abin sha fa innaha mufsidatu lil jasadi cika ciki atake da abinci da abin sha yana lalata jikin dan adam murisatul lisaqam yana gadar da wato cuta ga jikin dan adam mukhsilatun anis salati kuma yana gadarwa da mutun kasala wajen sallah da sauran ibadoji wa alaikum bil qasdi bihima ku zanto kuna bin tsaka-tsakiya wajen abinci ko abin sha fa innahu aslahu lil jasad ya fi sa jiki ya samu lafiya wa abu'adu anis saraf kuma ya fi nisantar da almubazzaranci karshe ma dai ubangiji ta'ala cewa wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kar ku zanto masu israfi abinda ake nufi da israfi wato almubazzaranci dan haka mace musulma ana son ta zama haka mace musulma ana son ta zanto mai kula da ilimi ilimi na addinin musulunci da ilimi na rayuwa wajibi ne wata musulma ta kula da ilimi domin ilimi shi ne dan adam bangare biyu ne gangan jiki wanda yake ginuwa da abinci da abin sha da iskan da dan adam ke shaka da kuma wurin zama kayatacce mai kyau daga nan gurin sai kuma ruhi rai wanda kuma yake ginuwa a sakamakon ilimi tatacce da mutum zai samu ilimi na addini da ilimi na zamani shi yasa wani mai hikima ke cewa lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dam wato zuciyar dan adam ita ce rabi rabin kuma shine sauran jikin dan adam abin da ya shafi harshe da sauran amma dai zuciyar dan adam ita ce rabin jikin dan adam gaba daya. Zuciyar dan adam ba abin da yake rayar da ita sai ilimi, ilimin addinin musulunci da ilimi na zamani. Dole ne ya kasance mace tana bada kulawa game da waɗannan bangare. Tun a gida ya zanto iyayenta sun tsora mata karatu na addini da ilimi na zamani. Da aka kawo ta gidan aure, miji kuma ya ci gaba daga inda iyaye suka tsaya. In ta samu sukunin yin karatu a gida, fa biha wa ni'mat. Bata samu sukunin yin karatu ba, sai miji ya sa ta karatu. Na karatu wanda za ta yi koda tana babba, ba a girma da yin karatu. Kuma shi karatu kullum in ka ce yanzu na yi girma da yinsa, to ka bari aka yi wata ɗaya, sai ka yi da na sanin ina ma na fara tun watan da ya wuce. Aka yi shekara ɗaya, sai ka ci ziya tsaye na ma na fara tun shekara da ta wuce. Idan an ta sa'a ta yi karatu wani mataki na karatu, har ma ta samu wata takardar shaida ta karatu, diploma ko degree na ɗaya ko na biyu, duk wannan baya nuna an wuce karatu. Dole a gida tana da tsari na karatu. Tana da wani rukuni a cikin ɗakinta wanda ta ware na littattafai wanda take nazarinsu lokaci bayan lokaci, kaset da take sauraronsu don haɓaka iliminta, video ko audio kaset waɗanda take yawan sauraronsu don ci gaban ƙwaƙwalwarta. Tana da tsari na sauraron waɗansu shirye-shirye masu amfani a gidan rediyo ko talabijin waɗanda suke da alaƙa da addini ko noma ko kiwo ko kiwon lafiya ko wayewa ko zama na duniya ko rayuwa ko tarbiyyar yara, gidajen talabijin da rediyo ɗin na nan gida Najeriya ko na waje, gwargwadon matakin ilimin da take da shi da yarukan da take ji waɗanda za su iya ƙaruwa. Dole ɗan adam yawa kansa wannan tsari. Mace musulma haka ake son ta zama, lokutanta gaba ɗaya a tsare suke, ba ta bari lokuta su tafi a banza ba tare da ta ƙaru ba, wato su yi ta wucewa a shirme ko cikin abin da ke baya da amfani ko kuma amfaninsa ya zama ɗan ƙanƙane matuƙa ƙwarai da gaske. Dole ana son mace musulma ta zama da wannan. Sannan mace musulma ita ce wadda take ƙwarewa wajen zaɓar ƙawaye na gari. Tun lokacin da take budurwa haka da bayan ta riga ta zama mace babba matar aure, tana budurwa ƙawayenta na gari ne, haka bayan ta zama matar aure ma ƙawayenta na gari ne. Aboki a wurin ɗa namiji da ƙawa a wurin ƴa mace suna da tasiri wajen wani irin salon rayuwa mutum yake ɗauka. Shi ya sa wani mai hikima ke cewa anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin yaktadi. Idan ka tashi sanin mutum baka san shi ba, nemi abokinsa. In ka san abokin shi to ka san shi, ma'ana in ka ga banza ne abokin to shi ma wancan din ya zama banza. In ka ga nazatse ne to ko shakka babu wancan zai zama nazatse. Dan haka ya kamata abokinka ya zama nagari, abokinka ya zama mai himma da ƙwazo. Ya kamata ƙawarki ta zama tagari, ƙawarki ta zama mai himma da ƙwazo. So ake abokinka ya ƙara maka imani da takawa da tsoron Allah, ka koyi abin kirki ta tare da shi. In ka manta alheri ya tunatar da kai, in za ka yi sharri ya hana ka. So ake ƙawarki ki koyi alkhairi ta tare da ita, kuna taimakekeniya wajen ayyukan alkhairi ke da ita. In kin manta alkhairi ta tunatar da ke, in za ki yi sharri ta yi miki wa'azi ta tunatar da ke ta nuna miki ba kyau. Ba ƙawa ba ce ba wadda za ta rinka zuga ki kullum yadda za ki rigima ke da mijinki. Ba ƙawa ce ta gari ba wadda kullum za ta rinka haɗa ke faɗa da sauran ƙawayenki. Haka ba ƙawa ba ce ta gari wadda za ta rinka haɗa ke rigima da ƴan uwanki, yayyenki ko ƙannenki ko maƙwabtanki, ta rinka nuna ba sa son ki, maƙiyanki ne suna yi miki sharri. Ba ƙawarki ba ce ta gari wadda kullum za ta rinka ƙoƙarin shiga tsakaninki da iyayenki, wannan ba ƙawa ce ta gari ba. Mace musulma takan ƙware wajen zaɓen suwa ya kamata su zama ƙawayenta. Sannan mace musulma kullum takan yi ƙoƙarin jika harshenta da zikirin Ubangiji. Karatun Alƙur'ani mai girma a kowane yini, takan yi ƙoƙari ta ga ta warewa kanta wani kaso na Alƙur'ani mai girma da take karantawa. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zikiri, salatin annabi, daddaɗan zance, umarni da kyakkyawa, hani daga mummuna, duk wannan wani abu ne da ake son ta rinka yin sa a karan kanta. Wannan a ɗabi'ar take nan a karan kanta, haka ake son ta zama. Sannan mace musulma ba a son ta zama haka kawai a zaune ba ta motsi. Ya kamata tana motsi da kanta wajen amfanar da 'yan uwanta. Babu laifi ziyartar 'yan uwanta idan alkhairi ya faru, ta taya su murnar alkhairin da ya faru. Idan sharri ya faru, su jajinta musu. Daga nan sai abu na uku, alaƙar ta tsakaninta da mahaifanta. alaƙar mace musulma tsakaninta da mahaifanta alaƙa ce ta da'a da biyayya, alaƙa ce ta rinka jin cewa shugabanni ne a kanta, domin haƙƙin mahaifa haƙƙi ne mai girma. Ubangiji ta'ala ya yi bayanin girman haƙƙin mahaifa a cikin Alƙur'ani a wurare da dama, kamar faɗin Allah ta'ala, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Ubangiji ta'ala ya riga ya hukuntar, ya zartar, kada ku bauta wa kowa sai shi, iyaye guda biyu kuma ku kyautata musu. Kamar kuma inda Allah ya ce, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana, wato ku bauta ma Allah shi kada kar ku hada shi da wani, iyaye kuma ku kyautata musu. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah shi kare yadda a gare shi. An tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, cikin ayyuka wanne ne ubangiji ta'ala ya fi kauna? Sai manzon Allah ya ce, as-salatu ala waqtiha, sallah a farkon lokacinta. Sai aka ce, sannan wanne? Sai manzon Allah ya ce, birrul walidaini, da'a da biyayya ga mahaifa. Sai kuma aka ce, sannan wanne? Sai manzon Allah ya ce, al-jihadu fi sabilillah, yin jihadi dan yada kalmar Allah a bangasa. Dan haka wato kenan haƙƙin mahaifa abu ne wanda yake mai girma. Mahaifa din nan koda ba musulmai bane ba, dole mutum zai musu da'a, zai musu biyayya. Sai dai idan sun yi umarni da mutum ya saba wa Allah, to ba zai musu biyayya akan saba wa Ubangiji ba. Tunda Allah ya ce, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Idan sun yi kokarin janka, dora ka akan ka saba wa Ubangiji, ka hada shi da abinda baka da sani akai, to kar kai musu biyayya akan wannan. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, wato kai musu da'a da biyayya, kai abokantaka da su a cikin rayuwar duniya, a cikin ayyuka na rayuwar duniya. Amma idan sun ja ka kan wani abu na addini da ya saba wa Ubangiji, ba za ka bi su ba. Wattabi'i sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sannan iyaye guda biyu idan sun hadu da juna, haƙƙin uwa ya tsara haƙƙin uba girma. Wani sahabi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin dukkan mutanen duniya wa yafi kowa girman haƙƙi a kaina? Sai manzon Allah ya ce, mahaifiyarka. Yace sannan wa? Yace mahaifiyarka. Yace sannan wa? Yace mahaifiyarka. Yace sannan wa? Yace sannan mahaifinka. A karo na uku ne sannan ya kawo mahaifi. Sai wannan ya nuna girman haƙƙin wato ainihin mahaifi. Ai, mahaifiya akan mahaifi. Don haka kada ki zanto mai saba wa mahaifanki, kada ki zanto mai raina su, kada ki zanto mai wulakanta su. Abu na hudu, mace musulma tsakaninta da mijinta. Na farko, ya kamata mu sani cewa aure shari'a ce daga Allah, sannan kuma sunna ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yana daga cikin abinda mace musulma wadda take musulma din ta gari take yin fifiko akan sauran da shi, kyakkyawan zabi wajen aure. Takan zaba ta darje wajen mijin da za ta aura. Takan gina zabin ta ba akan dukiya ba, ba akan wadata ko wata kawa ta duniya ba, akan addinin dabi'u na gari. Tunda manzo Allah ce, za a taku man tardona dinahu wa khuluquhu fa ankihu. Idan mutum ya zo neman aure, ya zanto kun yadda da addinin sa da dabi'unsa na gari, to ku aura masa. Illa tafa'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Domin idan ba ku aura masa ba, to za a samu fitina babba a ban kasa da fasadi mai girma. Da haka ya kamata a nan gurin ta zanto mai zabi na addini ga mutum, mai zabi na dabi'u da halaye na gari. Sannan kuma an santa da da'a da biyayya ga mijinta cikin duk umarnin da ya mata wanda bai saba wa Allah ba. Domin ta hanyar haka ne mijinta zai yarda da ita. Za ta ba shi shawara na gari. Kishi baya za ta bayar da gurgowar shawara wajen kula da ɗan da ba ita ce ta haifa ba. Sannan mace musulma ta gari takan zanto mai nuna ƙauna ga mijinta, ba ta yaɗa sirrinsa ga sauran mutane, ba ta kai kukansa wajen iyayenta. Domin idan tana yawan kai kuka wajen iyayenta, za ta zo ta shirya ita da shi, iyayen kuma suna ci gaba da jin haushinsa akan kukan da ta kai. Sannan mace musulma takan tsaya tare da miji cikin abin da yake tare da shi na farin ciki, kamar yadda take tsayawa tare da shi cikin abin da yake tare da shi na baƙin ciki. Ba ta ja da baya idan yana cikin matsala, za ta tsaya ta taimaka masa har ya fita daga cikin matsala. Za ta kada kafa gwiwarta a cikin rayuwa, kuma za ta taimaka mishi da shawarwari na gari.
abu na biyar wanda ina tafiya a gurgurjen naga lokaci ya taho mana kuma na ga tambayoyi da yawa mace musulma game da ƴaƴanta ana son ta zama mai ji cewa ƴaƴa amana ce ta Allah a hannunta da ubangiji ta Allah ya tsaura a hannunta kuma zai mata tambaya akai ranar tashin kiyama dole ne ta tarbiyance su dan Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya wadanda suka yi imani ku tsare kanku ku tsare iyalinku daga wuta takan yi kokarin kula da ƴaƴanta takan nuna musu rahama da jin kai da tausayi takan nuna musu soyayya ba ta bambanta tsakaninsu da maza da mata duk ɗaya ne a wajenta takan yi musu addu'a ta gari a lokuta da take sa ran ansa addu'a takan tsara musu lokutan tafiya makaranta a kan kari da lokutan tafiya islamiya a kan kari da lokutan hutunsu da lokacin wasansu da lokacin yin barcinsu da kuma lokacin yin bita na karatunsu takan karkasa awanninsu yaushe ya kamata su kwanta barci yaushe ya kamata su farka takan lura da lokuta na ibadarsu a gaban idanta suke cin abinci a wani tsari ya kamata su zauna zaman cin abincin ta tabbatar sun wanke hannu kafin su ci sun yi bismillah kafin su fara sun ɗauke kwanukan sun mayar inda ake ajewa sun yi hamdala bayan sun kammala sun wanke hannu bayan sun kammala takan koya musu kowane irin tsari takan koya musu tsaftace jikinsu tsaftar tufafinsu tsaftace ɗakinsu da suke kwana kula da shimfiɗinsu duk mace musulma ana son ta zama haka takan taya su zaɓan abokanai na gari idan maza ne ko zaɓan ƙawaye na gari idan mata ne ba yadda za a yi ta kyale ƙawar yadda tana yin ƙawance da yaran da bata san ko su waye ba ko ɗanta na yin abokanai da ƴaƴan da bata san gidajensu ba ita take zaɓan abokanan dan ta san gidajensu gida ne na gari da ake lura da tarbiya irin yadda ita take lura da tarbiyar ƴaƴanta ba za ta yadda ba ita tana kokarin gina tarbiya ta kyale ƴaƴanta na takuduwa da yaran da za su rusa tarbiyar da take ginawa ita da mijinta mace musulma ana son ta zama haka sannan mace musulma tana kokarin tsorawa ƴaƴanta darasi na tarbiya gaskiya rubon amana jarunta tausayi san juna tsakankanin junansu girmama duk wanda ya girme su ko da ba gidansu ɗaya ba ballantana yayyensu ballantana iyayensu ballantana abokanan mahaifinsu ballantana ƙawayen mahaifiyarsu takan koya musu kunya takan koya musu dukkan wani hali na gari takan koya musu ziyarar dangi a lokutan ziyara kamar ranakun juma'a lokutan ƙaramar sallah da babbar sallah takan koya musu lokacin farin ciki su je su taya murna takan koya musu lokacin jaje su je su jajinta idan wani abin jaje ya faru tun suna ƙanana ba su san ma me yasa ake taya farin cikin ko ake taya jaje din ba dan su tashi sun saba da irin wannan mace musulma takan haddace waɗannan al'amura da bididdiginsu takan ɗauka cewa ƴaƴanta su ne mafi muhimmancin abu a wajenta bayan mijinta dan haka ba ta sakaci da su ba ta danka tarbiyyarsu kadai a hannun makaranta ko ta danka tarbiyyarsu a hannun talabijin ko ta danka tarbiyyarsu a hannun satellite ko ta danka tarbiyyarsu a hannun ƴan wasan kwaikwayo ba ta yadda da wannan ba ba ta yadda da kallon fina-finai a gidanta sai waɗanda ta nutsu cewa ba su da hatsari dangane da tarbiyyar yara wannan shi ne halin mace musulma ta gari dangane da kula da ƴaƴanta ƴan uwa musulmi abubuwan da na so in faɗa suna da yawa to amma kuma lokaci ya tafi da yawa ga shi kuma ana cikin watan Ramadan waɗansunku da yawa a ranar suke sannan kuma ga tambayoyi idan na ce zan ci gaba kila tun kuna fahimta kuna riƙewa har za ku zo ba kwa iya riƙewa abinda ya kamata shi ne in dakata a nan gurin abinda na faɗa ya zama daidai ubangiji ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada mu duka abinda kuma na yi kuskure ko tuntuɓin harshe ubangiji ta'ala ya yafe mun kuma ubangiji ya nuna mana kurakuranmu da mu gyara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alhamdulillah amma malamin ta kai gashi kuma wasu na son ne ko da mutum ne ta ɗauka a kan mace da saurayinta akwai muhimmanci ko da yana gani mana tsara mana ko da ne
mace musulma game da ƙawayenta na faɗa a baya cewa yana daga cikin abinda ake gane mace musulma ta gari da shi a ga ta ƙware wajen zaɓen ƙawaye a can na ce ta zaɓi miji na gari to kuma dole ne ta zaɓi ƙawaye zaben kawaye ko yakan gina ne duk lokacin da zaka zauna da mutum akan abin da zaka kadu da shi ta fuskar addini da kuma rayuwa ta gari, ba kawai rayuwa ta kyalekyale tun duniya ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce inda yake cewa masalu al-jalisu salih wa jalisu su ka hamil misk wa nafiq al-kir, yace misalin abokin zama na gari da abokin zama wanda ba na gari ba kamar mai dauke da turare ne da mai rula zigazigi a makera. Shi wanda yake dauke da turare ko dai ka saya a wajen shi ko ya baka kyauta ko in kana tare da shi ka ji kanshi baka yin hasara, amma wanda yake rura zigazigi a makera kuwa ko dai ya bute ka da kura ya kona ka da tartsatsi ko kuma ka rinka jin warin makera ta tare da shi. To haka manzon Allah ya bada misali tsakanin aboki na gari da wanda ba na gari ba. Aboki na gari shine mai dauke da turare, ka sai turare kaga aboki na gari idan kace baka shawara ta gari ba yanda za a yi hayyance ka, zai baka shawara ta gari zai faɗa maka gaskiya ko baka so, kawa ta gari za ta faɗa miki gaskiya ko baka so, to shine ka sai turare kenan dan ta nema sannan aka baka. Ko ya baka kyauta aboki na gari zai maka nasiha ko da baka nema ba, kawa ta gari za ta baki nasiha ko da baki nema ba. To kin ga anan gurin kamar mai turare wanda ya baka ba tare da ka saya ba, ko kuma ka ji kanshin ko da bai baka ba. Aboki na gari halinsa na gari da kake gani yau da gobe sai ka koya ko da bai taɓa maka nasiha ba. Irin yadda kawa ta gari in kina tare da ita hali na gari da kike gani sai ki koya ko da ba ta taɓa koya miki ba. To haka manzo Allah ya bada misali. To amma idan mutum yana tare da aboki wanda yake ba na gari ba, kina tare da kawa wadda ba ta gari ba, to abin da ke faruwa shine kamar mai zigazigi a makera. Mai zigazigi a makera ko dai ya kona ka da wuta ko kuma ka rinka jin warin makera ta tare da shi. To kawa ta gari za ta dora ki akan dabi'ar banza, hali na banza, ko kuma ke da kanki ki koya ko da ba ta taba cewa zo ki ba. Dan haka anan gurin aboki na da tasiri ta tare da mutum. Shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisin innamal mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhali, mutum yakan rayu ne akan addinin abokinsa, kowa ya duba ya ga wa ya kamata ya zama abokinsa. Ita kuma abota ana gina ta ne akan san Allah, akan san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan Allah madaukakin sarki ya ce al-akhlaqu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduun illa mutaqin. Idan baki zabi kawa ta garba, kika zabi gawa wata take ba ta garba, kullun sai ki zuga zaman ku shine yi da mutane da gulma da annabimanci da ƙarya da zage-zage da shiga haƙƙin mutane. Da kun zauna a wuri ku biyu in ta uku ta taho kafin ta zo kun ƙare mata kallo, wace atamfa ta sa, wani takalmi ne a kafanta, wani yari ne a kunnanta, wani zobe ne a hannunta, wani aurolo ne a hannunta, a hanya kafin ta zo kuna yi da ita. Da zaran ta zo kuma shikenan a gaisa a yi shiru. In wata ta taho kuma sai a haɗu da ita kuma a yi da waccan da ta taho ta hudu. To kun ga wannan ba kawayen arziki ba kenan. To waɗannan suna da tasiri, kuma waɗansu kawaye ɗin waɗanda ba na gari ba sukan zuga wata kawa har ta kashe aurenta tsakaninta da mijinta. Kuma abinda waɗansu ba sa ganewa shine bayan sun zuga kikin kashe aure tsakaninki da mijinki sai su je su nemi mijin. Haka tana faruwa. Wata za ta zuga ki dan ta nemi mijin daga baya, wata za ta zuga ki dan ita tana waje Ubangiji Ta'ala bai sa ta samu miji ba, ki fito ku zama ɗaya ke da ita. Don haka tana faruwa. To anan gurin dole sai kin zabi kawa ta gari wadda za ta rinka faɗa miki gaskiya, wadda ba za ta rinka haɗa kin faɗa tsakaninki da mijinki ko ƴan uwanki ko kuma sauran ƙawayenki ba. Kuma galibi mata musamman masu ƙananan shekaru sukan ɗauka ƙawarsu ta fi son su ma sama da uwarsu. Dan haka shawarar ƙawa a wajensu suna da muhimmanci sama da shawarar uwa. Wannan kuma kuskure ne. Babu yanda za a yi uwa da ta haife ki wata ta zo ta san ki sama da ita a duniya. Wannan ba gaskiya bane ba. Dan haka sai a yi hattara. Dama ka ce mun ci biyu.
Alhamdulillah, malam Allah ya baka lada alata kuma abin da ka fatakar da mu amfani mu da zama turba mu ta shiga amfani cikin dukkanin. Amma dan tambaya ta farko shi ne imam ne ya rasa wa sallan al'asar ya sallama a raka'a biyu ya kawo raka'a ta uku bayan ma mu sun ce subhanallah a raka'a ta uku ya yi su ce da ake sai ya sallama to ya za a gyara wannan sallah.
Ni sai wannan ne irin imam ne wanda shi kuma yayi raka'a ta biyu yayi sallama sai aka yi subhanallahi sai ya tashi sai kuma a raka'a ta uku kuma sai ya sujjada daya sai kuma yayi sallama. To duka dai wannan dai in dai da zai iya fahimta rikicewa dai dai ba a san dai me ne ya faru ba shi dai kadai zai iya bayanin me yasa ya samu kansa cikin wannan hali. Amma a nan take tunda yana zaunan bai riga ya tashi ya tafi raka'a ta uku ba da abin da ya kamata ya yi shine sai ya kara raka'a wato sujjada ta biyu sai ya tashi sai ya kawo raka'a ta hudu sai ya zauna ya tahiyya sai ya sallama sai ya sujudu baɗi shikenan ya wadatar duk wannan kare-karen da ya sujudan baɗi guda ɗaya ta wadatar a kai. To amma yanzu ai bamu san yadda ya yi ba tunda yanzu ana bada labarin abin da ya wuce yanzu su bamu san me suka yi ba tunda dai dole ba za a ce yanzu sun baro wannan labarin a haka suna jira sai sun ji wannan fatawar ba idan ba su yi komai ba haka a kwaɓe yadda aka faɓa wancan abin yanzu ana jiran a ji wannan fatawar sannan a san yadda aka yi to kaga kenan wancan sallar gaba ɗaya ba ta yi ba ne ba gaba ɗaya ta ba ta yi sai an rama ta kenan.
Allah
ya gama zama lani ne ko shi kenan a wani yawan labari cewa abin ya faru kuma an sake sallan ne gaba daya alhamdulillah. Na'am.
Amma da mu sai wai na cewa shi dalibi ne kuma yana son shiga itikafi na kwana goma amma yana da jarrabawa a cikin kwana shida shin zai iya fitowa ya rubu da jarrabawa ta kuma ya koma cikin gaba da itikafi?
A'a, ai da zaran ka fito itikafi ya rushe dan shi da itikafi ba a fita sai dai in zaka kasa shi ne kai na kwana uku daban ka fito ka gama sannan kuma in ka gama jaraba sai ka sake shiga kuma ka yi sauran kwanakin da suka yi saura wannan ya halatta tunda ba lallai bane sai kai kwana goma a jere gaba daya.
Allah ya rahama malam mai tambaya na cewa shin ya halatta wanda ba musulma ba da yiwa musulma fito?
A'a, bai halatta ba wanda ba musulma ba ta ga tsiraicin musulma bisa ga zance wanda yake mafi inganci cikin zantukan malamai don gashin mace tsiraicin ta ne ba a san wadda ba musulma ba ta ga tsiraicin ya musulma sai in ya zama larura kamar rashin lafiya abin da yasa dan gashi tsiraici ne kuma yana ɗaya daga cikin kwalliyar ya mace idan ta ga gashin ne ya burge ta tana iya bada labari kuma wajen bada labari ta iya bada labari ga wanda ba musulmi ba ko ga namiji wanda yake fasiki ka matar wani tana da gashi shi kuma wannan na iya tsarsuwa a zuciyarsa ya zai ga matar wani ya zai ga gashin matar wani daga nan kofar fasadi na iya faruwa wannan shine dalili ko mace musulma fasika ce ba a san a bata kai ta gani dan ka taje ta bada labari a wani waje ballanta na mace kuma wanda ba musulma ba wannan dai yana cikin ababai waɗanda suke muna sakaci da su dan bamu san su ba a addinin su. Na'am.
Allah ya gama cewa da alƙairi da wasu da shi da wannan tambaya shin yaya kuma mata musulmi masu zuwa salon wajen gyaran gashi wanda akasari galibin ku ba musulmi ba ne ke da su?
Sai su lura ko su musulman su buɗe wurin gyaran gashin mana da kansu tunda dai sana'o'i ne wanda kuma ana samun kuɗi da su wato mukan zama wai gidadawa komai sai mun waɗanda ba musulmi ba za su yi mana wannan gidadanci ne ya kamata mu ƙarfafin matan su kansu su buɗe wajen waɗannan sana'o'in ko da ke matsalar da ake samu shine waɗansu malamai kuma a waje ɗaya da suke bada ma fatawar duk wanda zai yi salon ɗin ma sai tashi ga jahannama amma ta wanka a jahannama kaga wannan ita ma wata matsala ce ta daban da aka samu waɗansu malamai da suka zafafa wajen zuwa salon ɗin ma kamar an je duk wanda zai kamar tashi ga jahannama gaba ɗaya wanda wannan kuskure ne cikin ado da mata suke yi da kwalliya da suke yi ko shakka babu akwai ababen da suke na haramun amma akwai ababai da suke kuma na halal to sai a tantance wanne ne na halal a ba su dama su yi wanne ne na haram sai a hana su. Yanzu misali ƙarin gashi haramun ne, gyara gyarar ido a aske ta haramun ne, wannan la'anta ta zo cikin hadisi, gyara wushiriya wannan haramun ne da nassin hadisi la'anta ta zo akan wannan to kaga wannan duk sai abin nan. Amma yanzu kunshi abu ne mai kyau, mata har na annabi sun yi kunshi sun yi lalle, sannan mace ta gyara gashin kanta, wannan ba haramun bane ba, amma mace ta yi bleaching dan ta karawa kanta fari, wannan haramun ne, ya shiga cikin ta gairar khalqillah. Adama dan mace ta yi shampo ta gyara gashin kanta, wannan bai zama ta gairar khalqillah ba, tunda gashin baya dawama a haka. Yanzu za ta je ta gyara gashin kan yayi kamar na Turawa, amma da an jika shi kwana biyu kuma zai koma yadda yake da, an gulle ta koma gidanta na tsamiya, ashe ta zama ta gairar khalqillah ba. Saboda haka wannan ba za a ce ya zama ta gairar khalqillah ba, ta gairar khalqillah abinda zai tsaya a yadda yake. Saboda haka wannan shi dai kamata mu yi hatara, don haka ya kamata a ce su kansu mata musulmai su bude wurare na kula da gyaran gashi din, ko tsaftar mata ko kwalliyar mata, wanda za su rinka yawa ƴan uwansu kuma ya dace da tsafta. A wurare haka da aka ci gaba da yawa, kamar za su gani kamar a Kaduna, kamar a Kano, akwai inda za ka ga mata musulmai din sun bubbude suna yi, kuma ba sa yadda namiji ya shiga wajen. Mutum zai kai matarsa amma ba ya da ƴancin ya shiga wajen, sai dai ta shiga a yi mata ya fito, ta fito ta same shi a motar sai dauke ta. To ya kamata ji irin waɗannan a sama buɗewa. Har akwai wata 'yar uwa da ta buɗe da take gina wani wuri ƙato ne ma a Kano, ta kai ni na gani don ta nemi shawara a musulunci mai dace da mai bai dace ba. Wurare sosai na kwalliya ga mata, wurin ya ba da ƙaye sosai da sosai. A Turai ta ɗauko hoton abin, amma ta zo muka zauna muka yi tebulin ɗin shi muka ga inda ya dace da musulunci, muka ce nan ya dace, nan bai dace ba, kuma ta rushe. Sosai wuri na kwalliya, in dai matar ka ta je ta fito shikenan kawai ba magana. Wuraren ƙayatarwa sosai da kunshi ne da menene komai da komai da sauransu. To kaga wannan yana da kyau haka, yana da kyau haka, don kwalliya din yana da kyau, sai ko mutum yana da kyau ba sai ya ƙara da wanka ba.
Ana ga masu malam ayyukan zuwan gane da zuwa salon da kuma kunshi irin na zina da ake wa mata a kafa ko hannu, wasu wuraren akan samu maza ne suka yi wannan doya.
To kaga wannan barnati, wannan haramun ne. Haramun ne, haramun ne, haramun ne, ba kunshin ne haramun ba, shi namijin da yake yi shi ne haramun. Wannan kuma duk fitina ce da Bature ya kawo. Yanzu wurare na gidajen kwalliya da ake yi a Turai, sai ka samu in namiji za a yi masa kwalliya mace za ta yi masa, in mace za a yi wa kuma namiji zai mata, kaga wata barna. Wai shi namiji ba wanda zai gane ya yi kyau sai mace ce za ta gane ya yi kyau, ita ko mace ba wanda za ta gane ya ta yi kyau sai namiji. Saboda haka sai namiji ya je wurin yara wa zai aske masa gashin hamata, ya yanke masa farce, ya aske masa kaza, ya yi masa kaza, ya yi masa kaza, wai mace za ta yi masa, wa zai masa tausa, duk mace za ta yi masa, kaji wani cikin. Sannan wai kuma ita mace wa zai mata wannan, wai namiji zai mata. Kaga da wannan khutuwatu shaytan, da Allah ce za ta tafi khutuwatu shaytan, wannan ko bai halatta ba wannan. Ya kamata mata ne za su yi wa mata kunshi.
Allah ya wata mana mai tambaya na tambaya ne game da jinin haila a watan Ramadan, shin an ce sadaka ake yi ko kuma azumi ake ramawa?
A azumi ake ramawa, babu wata sadaka. Da jinin haila da jinin biki dukkanin su mace za ta rama adadin kwanakin ne da bata yi azumi ba.
Allah ya wata mana mai tambaya na gaba na cewa shin yaya matsayin gaisawa da musafa da ake yi a bayan sallah a musulunci, ya zuwa sunna ne ko kuma akwai harshe a kai?
Bai zuwa sunna ba, ko da Shehu Usman dan Fodio ya ce bid'a ce gaisawa bayan sallah farilla, daga yin sallama in ce assalamu alaikum mu gaisa, assalamu alaikum mu gaisa, wannan bid'a ne, ba ya da asali cikin sunna.
Har yanzu mai tambayar na ci gaba da cewa to ya bayanin daga hannu biyu bayan sallama da ake yi a bayan sallah a bid'a ne? Daga hannu a yi addu'a bayan sallah,
daga hannu a yi addu'a bayan sallah farilla ya saba sunnar manzon Allah. Bayan sallah nafila shine ya dace da sunna. A bayan sallar farilla manzon Allah yana yin abin da ake kira du'a wa ibada, du'a wa ibada, addu'o'i na ibada shine azkar, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, ya karanta qul huwallahu kafa uku, qul a'udhu bi rabbil falaqi kafa uku, qul a'udhu bi rabbin nas ayatul kursi, subhanallah subhanallah 33, walhamdulillah walhamdulillah 33, wallahu akbar wallahu akbar 34, ko kuma ita ma 33 cikon na ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, da sauran ababan da suka tabbata a cikin sunna. Manzo Allah su kadai yake yi, in ya gama shikenan. Amma idan an gama sallar nafila ko ba a yin waɗannan, sai annabi ya daga hannu sai ya addu'a. Wannan shine bambanci tsakanin farilla da nafila.
Allah ya wata malami mai tambayi wannan dukkan da na so a ja kunnen yara mata da waɗanda suke kiran matsayin kaya musamman ma a wannan lokaci.
Haramun ne ya mace ta sanya kaya wanda zai matsa jikinta ya rinka bayyana raicinta. Manzo Allah ya nuna duk wanda ta yi haka la'ananniya ce, har kuma ya ce il'anuhunna fa innahunna mal'unat, ko la'ance su in kun gansu domin su din la'anannu ne. Manzo Allah ya faɗi haka dan kausasa harshe gare su. Dan haka duk wanda take fatan tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama bai kamata ta yi haka ba. Haka kuma bai kamata ta kyale ƴarta ko ƙanwarta ta yi haka ba. A nan gurin ina ganin laifi ne na iyaye. Domin duk uba mai kula da tarbiyya bai kamata ya kyale ƴarsa ta fita akan haka ba. Idan kana da ƴaƴa kai ne zaka san irin dinkin da ya kamata ta yi. Dan kana zaka sayo a tamfar, kai zaka sayo yadin, kai zaka sayo shaddar, kai zaka sayo lace din. Sai ta yi kaya waɗanda suke na mutunci. Babu laifi ta yi kayan ado. Dan rukuni ne na ƴa musu dole sai da ado. Amma lokacin da zata fita sai ta sanya hijabi. In ta je gidan da zata je unguwa ta ninke hijabi ta ajiye ta yi adanta a ciki. Amma ta fito kan ciki kamar wanda zata je zaben sarauniyar kyau tana nuna ado, wannan haramun ne. Kuma tana cikin la'antar Ubangiji. Duk wanda ta yi wannan ta tabbatar tana cikin la'antar Ubangiji tun daga lokacin da ta fita har ta koma gidansu. Dan haka ya kamata a yi hasara.
A yi ruru malamin tambaya makamanci a wannan mai shi na zuwa yau yan uwa mata karkashin jami'ar da suke wulatar da hijabi. Sukan sa hijabi wani ayyuka da ya ɗauko shi a zuba shi a kafa da hannaye a waje. Sannan har yanzu tana so a yi magana a kan irin mata da ke kaɗa da ake tsara gaban ta ko ba yana nuna korinta.
Wannan mutane da yawa suke yin tarayya akan shi irin wannan skirt din. Na farko dai iyaye, na biyu ita yarinya da ta sanya. To wanda ya fi kowa barna a ciki, wallazi tawallahi kibrahu telan da ya dinka. Wallazi tawallahi kibrahu ke. Shi ya fi kowa laifi idan an tashi gobe kiyama. Idan shi ya buɗe kofar shaitan. Don yanzu da wanda ya sai da giya, da wanda ya dakon giya, da wanda ya sha giya, da wanda ya dafa giya. Waye wanda ba la'anar newa ciki? Akwai? A? To wata ta yi tsiraici, wani kuma shi ne ya ɗinka tufafin a ji a yi tsiraici, shi ya kawo yayin ma. Waye fi shi barna don Allah? Shi ne wallafi ta wallafi barahu. Don haka idan an zo an ci za a irin wannan ɗinkin karka yadda, don haka sai lulun mata ina jin idan ba su yi hankali ba a cikin wannan zamanin da muke ciki suna daga cikin waɗanda za su yi hawa hala gobe a kiyama in ba sun dubo ba. Kuma abin da ya fi kwarai da gaske yana daga cikin aikin barnan don saboda kayan da ake wanda za su bi jiki. Kai ka san babu yanda za a yi a auna wannan din in ba ya ɗaura tef ɗin akan jikinta ba. Ya ɗaura tef ɗin ya bi ta kirjinta, ya bi ta kwankwasanta, ya bi ta jikinta, cinyarta ko ina, haka zai rika auna tef ɗin a jikinta. Wani zai minti goma yana auna ta. In yana da alwala kafin ya gama auna ta alwalansa ta karye. Na tabbatar kafin ya gama auna ta alwalansa ta karye. To wannan irin awo ne kenan. Wannan saba wa Ubangiji. Bai halatta ba, bai halatta ba.
Allah ya gawar zama da zuwa ne a kan hukuncin yariyar da ɗaukar yariyar da kan musulun da iyayen sa suke musguna mata yaya zan yi a ɗauki wannan yarinya da zauna a gabana.
In kin samu damar ɗaukar ta ki ɗauke ta mana. Ki ajiye ta a gidanki ko iyayen ba su sani ba. Dan ki cici addinin ta, ki kula da ita. In kin yi haka kina da lada mai yawa. Ki ba ta ilimi, ki ba ta tarbiyya. Irin waɗanda suke ɗaukar irin wannan babban abin da ya kamata su lura da shi bayan sun ɗauke su ba su ilimi. Kar su ɗauke su kuma kawai su ribace su wajen yi musu aiki kaɗai a gida. A'a, lalle su ba su ilimi. Babu laifi su taya ko ayyukan gida amma kuma ku ba su ilimi. Dai idan ba ku ba su ilimi ba kun ci amanarsu. Ya kamata mu gane wannan.
Amma da ya halatta mace ta biya wa mijinta baya idan ya kira ta shimfiɗa idan mijin yana waje kamar rusu ko kuma bai yi addu'a ba.
Kuma abin da ya hadda ba'a, ko da kina. Wallahi gaskiyarsu akwai mazajen da suke haka. Kaga wannan ba sabo bane ba, wato kwatar haƙi kenan. Wannan wani dan karamin demonstration ne dan kwatar haƙi. Babu laifi ta ce ba wai na ki bane dan ba kai wanka bane. To amma abinda wani mai hikima yake cewa, idan zaka iya cin nasara ta hanyar ruwan sanyi, to karka ce sai ka ci nasara ta hanyar rigima. Yanzu wannan rigima ce kika nema. Akwai kuma hanyar da zaki bi ki ci nasara ta hanyar ruwan sanyi. Ya zaki ci nasara ta hanyar ruwan sanyi? Idan lokacin sanyi ne a wannan lokacin ki dumama ruwan ki tun kafin yanzu. Yana zuwa kika tare shi. Bawan Allah, wallahi ka gaji. Da mana sanar da maka ruwa zaka yi wanka. Kika kama shi kika cire masa riga kika ajiye masa kuka tafi ko in zo in tuɗa ka, wallahi ka gaji baban Saddiqa. Abin to kaga dai baban Saddiqa ne ina jin dole ya je wanka. Kin ga anan gurin ba tare da kin daga takobi ba, baban Saddiqa dole ya wanka. kar kuma in sai in biji kwano ko akwai wani baban sadiqa nan yaje ne ina jin wannan zaki ci nasara ta wannan hanyar wallahi mata kuna da makamai da dama amma wani lokaci shedan ne yake hana ku yin amfani da su ba wanda yake da rabonci irin mace ba ko mai karfi irin mace haka wani mai hikima yake cewa ba mai karfi irin mace ba rago irin mace yace in za a hada kwanji da kwanji ragwaje ne amma in suka yi ado suka ci damara irin tasu suka kalle ka suka canza girin ido to kuma sai daga kai mai karfi din gaba daya makaman ka da sun zube damarar ka ta kwance gaba daya to amma ku ne ba ku yin amfani da wannan damar dan haka matukar zaki iya cin nasara ta hanyar lumana ba sai kin ci nasara ta hanyar fada ba amma ina fada muku a hakikalin gaskiya da yawa daga cikin mazaje wallahi tallahi kazamai ne kazamai na karshe dan mutumin da zai je ya kwanta a ɗakin matarsa lokacin da zai barci bai wanka ba wannan kazami ne na karshe fa duk namijin arziki lokacin da aka ce bayan isha'i yayi ya shiga gida farkon abin zai fara yi wanka wani kafin ya ci abinci wani bayan ya ci abinci yayi wanka ya dauki man goge hakora ya goge hakoransa ya shafa mai ya shafa turare ya cire wannan kayan jikin nasa ya sa kayan bacci kuma kayan baccin da zai sa duk lokacin da ya kwana biyu ko kwana uku yana sawa to kuma sun yi da suke nan ba wai sai kaga annakiya a nan gurin ba kamar tugubin mai tsire ba haka ake ba sai kaga annakiya ba kwana biyu uku sun riga sun canja sai ka sa waɗansu ya kamata kayan barcinka biyu uku hudu biyar ko ma sun fi haka gurgurdan wadatarka kana wankewa kana sanya turare kuma kullum ma ba turare iri ɗaya ba yau ka sa wannan ta ji kanshi daban gobe wancan daban jibo wancan daban sai ka rinka jin kamar wani ne daban kuma kai din duk iri ɗaya ne duk kai ɗaya ne to amma har kawai ka zo wanda kai haka baka yi abin nan ba ga gashin hamata ga baka yi wanka ba ga gashin ka baka taje kanka ba ga gemu baka taje baka bar burushi kawai ka tawo haka wani karkuzu da kai to ya za a zauna lafiya da kai wannan ba daidai bane ba wallahi tallahi manzon Allah ba haka yake ba kuma duk sahabban manzon Allah ba haka suke ba sun fi kowa iya ado sun fi kowa wai mu sai mu yi kazanta sai mu dauka wai kazantar kuma wai ta kawace da tsoron Allah har ma idan mutum ya ado wai sai a ce wai yayi ado wai na yi ado na je wani waje aka ce wai kaga yayi ado kamar ba malami ba na sai Allah ya isa wato su malami ma ba sa ado kun dauki addinin ma kazanta wato kun dauki addinin gargajiya wannan su suke tutar ma da musulunci a kasa gane musulunci ba wanda ya fi manzon Allah tsafta manzon Allah akan gane yaro a Madina in manzon Allah ya dafa kansa sai a ji wannan yaron yayi ne yana ƙarfi a cikin garin Madina saboda ba abinda manzon Allah ya fi so irin turare manzon Allah in zai yi baki tufafin karban baki ma daban tufafin karban baki wani sahabi ya ce na zo cikin masallaci lokacin da waɗansu ƙabilun Laraba suka zo shugabanninsu ga Abubakar da Umar da manzon Allah yace na jansa a cikin wani tufafi daban taba ganin irin tufafin ba a rannan sai a rannan kowa cikin kwalliya ma'ana wai mu kuma sai mu dauka cewa wai kazanta ma kamar wani rukuni ne na addini to ya zami da fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina wa thiyabaka fatahhir Allah sa mu gane
Allah ya bata malam an yi maganar bayin mace da yake biya ita da direba ba tare da muharramin ta ba mai tambayar na cewa to misali tana wata makaranta ko haya irin ta majami'a da sauransu sai aka tura wai a yaya alƙawari ya ɗauko ta a mota da sunan ya rage mata hanya ko sai da izinin miji da wannan haka ta dole
ai ko miji ya yi izini ma bai halatta ba muharramin ta ne shi wancan dole ko muharrami ko miji ai matsalar fa tana da girma ba wato rayuwar ta mu ce mun dauke ta da nesa sosai da sosai da addini mukan yi sallah ko shakka babu da azumi da zumunci da ragon suna da sadakar uku da wadansu abubuwa wannan duk muna yi wadansu ababai da wanda suka halatta da wanda ba su halatta ba amma yadda muke tsara zamantakewa tana bukatar gyara sosai da sosai ba da hanya wannan bai halatta ya rage mata hanya wannan bai halatta ba muharramin ta ne ba muharramin ta bane da haka bai halatta ba za su yi hira za ta yi masa dariya zai mata dariya zai iya sha'awar ta ba shi ba mala'ika bane ba ita ba mala'ikiya bace ba
amma nan da yake yanayi ne na abin da ya shafi mata musulmai kuma ya dan ta ko aure yar uwa tana cewa yaya matsayin iyayen da aka kai musu sadaki yar su suka ce yayi kadan amiyar
eh suna da dama su ce sadaki yayi kadan ko a ƙara suna da dama dan sun yi haka ba su yi laifi ba sai dai kawai abin da za a tunatar da su dan yanzu ban san ba nawa ne aka ba su muka sani 500 aka kai musu ko 700 ko 1000 ko 2000 ba mu sani ba, amma dai duk da shi sadaki ba a yi masa iyaka ba ta fuskar yawa. Manzon Allah ya nuna cikin hadisi ingantacce yace auren da yafi albarka shine wanda sadakinsa yafi zama takaitacce, wato wanda ba a wahala ba da yawa, auren wannan shi yafi albarka, ba a san miji ya wahala da yawa. Shi kuma wahala ya danganci halin mijin, wani sai ya kashe 50,000 bai wahala ba, wani ya kashe 100,000 bai wahala ba, wani kuma 10,000 ma ya wahala, wani kuma 20,000 ne bai wahala ba. Wannan wahalar abu ne da ba yadda wani geji sananne akan kalli samun shi wanda yake mai aure din, wato za mu ga tattalin arzikinsa shi mai aure din, sai mu ga menene abin da ba mu wahalar da shi ba sai mu dora masa, to wannan auren ya fi albarka.
Allah ya gaba ta malam tambaya ta kashe saboda lokaci, a shin da gaske ne mutumin da yake tafiya da iyalinsa baya kasar a cikin da yake?
A'a, ba da gaske ba ne ba. Idan iyalinsa na zaune ne a gari, kamar yanzu a ce misali ina da mace tana zaune a nan garin, permanently a nan garin take zaune dindindin, sai na zo nan garin ba zan yi kasaro ba. Ina da mace a Maiduguri tana zaune dindindin, sai na je Maiduguri ba zan yi kasaro ba. Amma an gayyato ni lafta nan garin, sai na zo nan garin da matata, ni dai ta duk kasaro zamu yi. Na je Maiduguri azumin Ramadana ni da matata, ni dai ta duk kasaro zamu yi har mu dawo. Ina fata an fahimta, kai da ita duk matafiya ne, amma kuna zaune a garin ko ita tana zaune a garin, kai ka je ka dawo, kaga wato ainihin idan ka je ka zama dan gari dan matar ka tana zaune a gari, wannan shine ake nufi.
Idan
ita ta je da, idan ita matata ta zo inda nake, kamar misali ni ina zaune a Kano, ina da matata tana zaune a Damaturu permanently, sai ta je Kano waje na za ta je ta dawo. To tunda ni mazaunin Kano ne, idan ta je ta gurin ai ta ma gida ne, saboda haka ita ma ba za ta yi kasar, ba za ta cika sallah ba, yadda ni ma idan na zo nan gida ne. Magana cewa kasar kwana uku ne ko kwana hudu ne, haka waɗansu malamai suka faɗa, amma manzon Allah ya zauna a Makka ya yi kwana 18 yana kasaru, ya je Tabuka ya yi kwana 18 ko wajen 20 ma yana kasaru, don haka dan ka yi kwana 10 kana kasaru ba ka yi laifi ba. A aikata manzon Allah ya yi haka.
Allah ya bar malam daga ƙarshe. Akwai masu bukatan addu'o'i na alheri, akwai wadda suke nema a yi mata addu'a ba ta da lafiya, Allah ya ba ta lafiya. Akwai masu neman aure a yi musu addu'a, Allah ya ba su mata da mazaje na gari. Akwai kuma masu bukatu na alheri a roƙa musu Ubangiji, Allah ya bandula musu goma na gaba ɗaya albarkacin wannan wata na Ramadana. Sannan kafin addu'ar muna ba wa waɗanda ba mu karanta tambayoyin saƙonni ba cewa an ware rana ya ce Lahadi da zama rana ta musamman don amsa tambayoyi. Akwai malamai da za su zo don wannan insha Allah a mako mai zuwa, mu gode ya malamin a shugabancin mu da addu'a.
To dukkan wanda suke da buƙatu na alkhairi, Ubangiji ta Allah ya biya mana buƙatun mu gaba daya, mazan mu da matan mu, masu neman aure cikin mata Allah ya arzuta su da mazaje na gari, cikin maza Allah ya arzuta su da mataye na gari, kuma malamai waɗanda suke kokarin karantar da mutane addinin musulunci Allah ba su kwarin gwiwa ya albarkaci gidajensu, masu taimaka addinin musulunci ko da dukiyar su ko da ikon su Ubangiji ta Allah ya taimake su. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.